Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC.
Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya da wannan talatar 11 ga watan Yulin shekarar 2017. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25, 31 da kuma 41. A yayin na Jamhuriyar Niger ana iya kama mu a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da kuma ta internet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatar da shirin Safinatu Sadiso Dangi da ni Maryam Bashir Bugaji. Kamar kowace ranar Talata, shirin yau da gobe na yau akan ilimi ne. Kuma kamar yadda muka fara yi a makon da ya wuce kan maganar yanayin da dalibai kan fuskanta a kasashen waje, to yau ma za mu ci gaba.
Haji sai ni dama ana maganar shekara uku babu tallafi, ai zama ake zaman hakuri kawai, kuma kin san wato shi bakin da Allah ya tsaga fa baya hana shi abin da zai yi. Yauwa, tunda dai Allah ya yi zamiyi da dadi ba da in Allah da zamu gama wanda dai kuma a galdin ta haukan su ai suna Najeriya yanzu in kasa dawowa.
To za mu tattauna da mai fashin baki kan wannan batun yanayin da dalibai ke fuskanta a kasashen waje game da kudaden tallafin da ya kamata a ce sun samu musamman daga TED Fund.
Da amsoshin tambayar da muka muku ma suna nan tafi, sai ku kasance da mu a shirin yau da gobe, shirin matasa.
Mun tambaye ku a Facebook da Twitter cewa a ganin ku ta yaya za a iya saukaka matakan bada tallafin karatu da gwamnati ke baiwa dalibai, ga yadda kuka amsa wannan tambayar. Mustafa Muhammad Ambarsa yace yau da gobe shirin matasa, gaskiya muna jin dadin yadda kuke ƙara wayar ka da kan al'umma, Allah ya muku jagora, amin.
Sai Nura Bello Yabo yace mafi alheri a san su da sunan su sannan su bada asusun ajiya wato banki.
Sai Shehu Adamu Rajau yace tunda akwai kungiyoyin dalibai to ai abin yazo da sauki, kuma wannan shine ake kira welcome, wai fara cikin ƙwaryar nono. Abin yi kawai shine a dinga bada wannan tallafi ga shugabannin kungiyoyin dalibai na jihohi, su kuma su mika shi kai tsaye ga dukkan mambobi ban daliban na kananan hukumomi. Idan har an yi haka to shikenan an yi wa tufkar hanci, babu maganar yin dan waken zagaye da tallafin da ake baiwa dalibai, kuma abin zai kai ga waɗanda aka bayar domin su kai tsaye ba tare da samun wani kwarzane ba.
Sai Dahir Badamasi Bulkacuwa yace eh to hanyar anan ita ce tsoron Allah yayin bada irin wannan tallafi, to amma ba irin yadda ake yi ba a yanzu wanda sai dai mu ji a radio ko jarida ko kuma in ce daga su sai yaran.
Sai Abdulkadir Lawal Sha'iskawa Katsina yace tabbas yau da gobe kamata yayi gwamnati ta kafa wata hukuma mai zaman kanta sannan a hada da kungiyoyin dalibai domin tantance daliban bogi. Hakika idan aka yi haka za a samu saukin badakala wajen biyan hakkokin dalibai.
Sai Ruwani Sa'idu Gayeri yace wannan abin da wuya, domin hukumomin ba su iya barin ƴaƴan su su dauki ƴaƴan wasu ko tallafa mu wasu zuwa karatu, sai da can gaske, domin sau da yawa za ka ga rijiya ta bayar da ruwa guga sai ta hana ku huta lafiya.
Sai Umar B Modibba Wura Biriji yace abin da ya kamata kawai shine a bi dalibai har cikin makarantun su, sannan a dauki adireshin su sai a ba su shaidar samun tallafin karatu daga gwamnati, kuma a bude musu asusun ajiya a bankuna, kaga sai a rinka saka musu tallafi kamar yadda ake biyan ma'aikatan gwamnati.
Sai Isa Kofsa a Sarara yace to ayo da gobe hanya daya ce taktilo a gani na, nagartattun mutane ne za a samu a damka musu haƙƙin tafiyar da lamurran karatu.
Sai Usman Yusuf Gombe yace yau da gobe a gani na hanyoyin da za a bi don sauƙaƙa matakan bada tallafi ga dalibai sune a rinka tafiya sau da kafa da kungiyoyin dalibai domin sune mafi kusa da su, sannan waɗanda za a nada a matsayin jagororin daliban a bincike masu gaskiya don kar a rinka tuka baya na warwarewa a tashi lafiya.
Sai Adamu Muhammad dan Bojuwa yace salam yau da gobe ta fito musu da hanya mafi sauki da nada musu committee wanda zai dinga biyan su kai tsaye bayan an tattaji daliban wannan ita ce hanya mafi sauki
sai baban gida Aliyu Rajau yace wani tallafi gwamnati ke baiwa dalibai to mu dai sai dai mu ji ana cewa wai ana bayarwa ga masu uwa a bakin murhu
sai Bilkisu Mudassir ta fara ballewa tace to ai gwamnatin ita take da wuka da nama amma a hannu guda ana iya tuntuban malaman makarantu da kuma kungiyoyin dalibai don samun cimma nasarar shirin cikin sauki
sai Ashura Bala Muhammad yace salam da gobe a gani na hanyar da ya kamata a bi ita ce a koma tantancewa ta bangaren dakatai da masu unguwanni domin zai ba wa ɗayan talakawa cin moriyar tsarin
sai Adamu Tele da Bigi yace yau da gobe committee za a kafa wanda ya hada da masarautun gargajiya da iyayen dalibai a kuma samar da na'urar tantance yara
sai Safi Usman Makurna yace yau da gobe Allah ya kara basira domin kuna taimakawa al'umma ta yadda za su fahimci me ke tafiya a gwamnati da ma harkar zamantakewa
Idan muka koma shafinmu na Twitter @MahmudKauraO1 yace abin da ya kamata shine hukumomi su daina karawa mai karfi don haka wasu gwamnatocin jihohi ke yi da sunan bada tallafin karatu
sai Albaban Sadiq 16 yace yau da gobe abi ta hanyar kungiyoyin dalibai domin bada tallafin
sai Albabaka na Dabuwa 1 yace matakin da ya kamata gwamnati ta bi domin sauƙaƙa bada tallafin karatu shine kawar da duk wani jami'in da ke nuna son zuciya yayin aikin su
sai daga ƙarshe @Mustafa Alqal 18 yace hanyar ita ce a fadada abin tare da bude har ƴaƴan talakawa su mori abin ba wai ta kaita shi ga ƴaƴan manyan gwamnati ba kadai to mun gode a cigaba da turo mana da sakonni
to sai kan magana da dalibai kan fuskanta a kasashen waje game da kudaden tallafin da ya kamata su samu musamman daga Tedford mun tattauna da ɗaya daga cikin daliban da ke fuskantar wannan matsalar
Assalamu alaikum sunana Lawal Dan Juma yanzu ina nan Malaysia ina yin PhD wato degree na uku kenan degree a medical microbiology kuma a Nigeria ni ina aiki ne da Jami'ar Gwamnatin Tarayya da take Dutse wato Federal University Dutse a jihar Jigawa
to Mallam Dan Juma ya akai ka tsinci kanka cikin wannan matsala
wato harkar karatu dai da kuka sani a jami'a ki wato abu ne dama in dai mutum ya riga ya shiga jami'a karatu dama an dinga yin sa kenan babu musamman kuma karatun PhD jami'a na da matuƙar muhimmanci to tsari ne wanda dama aka ake yi saboda kuɗin tatkon kuɗi ne wanda ba sa zuwa da wuri ko da mutum ya yi applying biya abubuwan nan ka'idojin an tantance shi to kuɗin nan fa ba sa zuwa da wuri sai bayan shekara ɗaya saboda haka sai makarantunmu tunda dama nauyin tantancewar dama a wuyansu yake za a tantance ka tun daga department zuwa faculty zuwa makaranta to tunda sun san kuɗin nan ba sa zuwa sai suka sai su sahale mana mu taho bayan mun taho daga baya kuma an kuɗin sun samu sai a ba mu kudaden mu ci gaba da karatu
su makarantun naku suke fara ba ku tallafin kafin a kai ga Ted Fund din ko kuwa da kudin ku kuke amfani
yawa gaskiya dai da kudaden mu muke tahowa muna wasu na sai da kadaroyi kuma su karbi bashi da sauransu duk kuma duk haka muke
mun
sai da kadarorin su kuma idan karbi bashi to abin ne dama an riga an saba a zango na farko kudin suke zuwa an dade ai cinye zango biyu dan ta su amma nikin yin ina shekara ta uku kenan PhD kuma shiru ayo babu wani
kai ke ta yi makanka hidima kenan baka samu tallafin ba
har yau babu
to wani irin bayani telephone din suka yi muku
eh to ki gaskiya dai magana ta gaskiya shi wannan matsalar dai zuwan wannan sabon shugabanni gaskiya shi ne ummul abaisin wannan matsalar saboda telephone din na ai an dade ana gudanar da ita ba ta samu wata matsala makamancin wannan ba dan wanda ya sauka ma daga kan kujerar ne ai farfesa ne kuma na tabbata ya san da wannan tsarin kuma hakan ake bi kuma ana maganar aikin jami'a kace farfesa ai kaske ne kuma yadda ake wannan yarjejeniyar a tafi bayan an tafi ba mu kudaden mu kuma su ma shugabannin makarantun nan ai farfesa shi ne ai ko ba gaskiya ba
ba ku cancanta bane waɗanda suka tafin
cancanta wata iri ai tantancewa aiki ne na jami'o'i fa kuma mu malamanta ne wannan jami'in muke ma aiki saboda haka aka tantance ka tun daga department zuwa faculty zuwa makaranta to fa riga an gama kuma aikin su ne shi ba ai ba hurumin sa bane ya tantance su wanda ya kamata a ba tallafi idan jami'a ta tura masa sunayen mu to shikenan jami'a ta riga ta gama kuma tsarin nan shi aka dinga yi a baya kuma ba ta taba samu wata matsala ba ma sai zuwan nasu
to da yawa an ce sun dawo gida saboda ba za su iya tallafa ma kansu ba to kuya akai ba ku dawo ba tunda ka ce har yanzu kana Malaysia
wato wannan maganar take haka take saboda ai tsarin an rabu kashi uku ne ma wasu sun dawo Najeriya sun makale sun kasa komawa saboda na daidai babu kudin koma kuma in sun dawo din makarantun ba zai yi ba dole sai ka biya kudin makaranta ka biya kudin haya da sauran abin akwai kuma wanda suke yanzu suna nan a Malaysia su ma babu na cinyo babu na gobe sun kasa biyan kudin makarantar kuma sun kasa dawowa Najeriya kuma babu kudin jirgi mu kuma da muke karatun nan muna yi da karfin Allah muna nan ba da yaki dai magana ta gaskiya da kuma arrangement da makarantun musamman makarantun namu da yake shirya sun samu labarin halin da muke ciki sannan na ga mana kafa sun dan bamu wani wa'adi
kuma dama ai albashin ku na tafiya ana biyan ku albashin ku ba an tsira muku albashi bane
hajiya ai albashi ana biyan kudin gida kuma shikenan
a wannan ne ka tantance mana ne ai dama mu san cewa albashin ku na zuwa din ku makarantun ma sun tsira muku albashi
a albashi wannan ba matsala
ake
albashi duk muna samun albashin wannan
za ka iya bayyana mana irin halin da kuke ciki yanzu
a hali yanzu dama hajji ana maganar shekara uku babu tallafi ai zama ake zaman hakuri kawai kuma kin san wato shi bakin da Allah ya tsaga fa baya hana shi abin da zai ci yawwa tunda dai Allah ya yi jami'i da dadi ba dadi in Allah da zamu gama wanda dai kuma a galdin ta haukan su ai suna Najeriya yanzu in kasa dawowa wasu kuma suna nan a nan din ma suna zaunan mutum da zai iya zuwa asibiti ba yanzu kuma ba zai iya shiga library ma yi wani abun ba in dai mutum bai biya kudin makaranta ba saboda sun san nan komai a tsare yake dama access dole sai ka biya kudin makaranta za ka samu damar yin wannan abubuwan to gaskiya magana ta gaskiya zama ake zaman hakuri kuma muna nan dai muna ta addu'a Allah ya nuna mana Allah ya kawo mana mafita kuma tattaunawa ai ta san halin da muke ciki saboda magana ta gaskiya kafin ma mu fara rubuce-rubuce ko a jaridu da majallu da ainihin kafafen sadarwa na zamani mun rubuta masa wasiƙu ba ɗaya ba biyu ba kuma har yau babu wani babu reply
daga wajensu
kwarai babu to bari ma in gaya miki duk wani wanda muka san yana da ya faɗa a jima'a a Najeriya mu gaba ɗaya tun daga kan sarakunan mu kin ga sarkin Kano sultan shugaban majalisa senate president kenan ko da wakilai da shi ministan ilimi din mun rubuta musu saboda a yi masa magana abin nan fa wato yankin me yake cuta yanzu idan na duba idan na turo miki da list din listin mu yan arewa ne kuma da yawa banda zuwan tattun din nan ma akwai wanda yayi shekara 15 da master's degree ya kan zo yake hiji saboda yanayin kasar ko amma tun tattun din ta zo in ka dan sai da kayan ka ka tafi in Allah ya yarda kana tafiya za a turo ma da kudin ka shi sa mu ake haka da mun san zai mana komai ba zan yi ba dagin da abin da ka fi karfin sa shekara 10 baya yanzu kuma yazo a ce ya fi karfin ka da iyalin mu da iyayen mu da akwai yan uwan mu da muke taimaka mu kin dai san irin zama irin na kasar Hausa dagin da Allah ya dauka saka kuma ya zama cewa baka dan taimaka musu zuwa
ga iyali
yana abubuwan da ake yi yawa kuma ga iyali ga kudin makaranta yanzu wanda muke tare da su nan wanda suke da iyalin sama a nan sun fi mu shiga matsala tashin hankali saboda dole mutum sai ya kama gida guda ɗaya amma kin ga idan mutum ba shi da iyali za su iya sharing din gida su zauna da shi da abokan karatu saboda kuma da wani gaja sanin bai Allah ya yi Allah ya mana hazo
hanyar gwiwa mu nemi ilimi gwada ban tsorewa mu nemi ilimi alfahari
Amin, amin, Allah ƙara sauƙewa.
Amin.
To, mun yi ƙoƙarin mu samu mu yi magana da ita hukumar TED Fund, amma Allah bai yi ba. Sai dai ko mako mai zuwa sai ku biyo mu. Dan ku ji ta bakin su suma.
Su ma mu ji ta bangaren su su kuma menene.
Haka ne, haka ne, haka ne.
Wannan ƙorafe-ƙorafen da ake yi.
To yanzu bari dai mu je ga wanda zai mana fashin baki kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna, Malam Musa Zubairu. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum tarjiya.
Barka da wannan filin na yau da gobe.
To barka da shigowa.
Barka da dai.
To kaji ba magana da muka dauko a matsayinka na malamin kwalejin kimiyya da kuma mai fashin baki. Wani karin bayani zaka mana game da wannan tsarin ba da tallafin na TED Fund ga waɗanda ba su san da shi ma ba?
To a da dai ya kamata a san ma wacin menene ma ita aikin TED Fund din nan wato ita tattalin nan tana da ayyuka wanda aka aje mata wanda a ciki ba da wannan ko tallafawa wajen tallafawa malamai na jami'a ko na manya-manyan makarantun kimiyya ko makarantu na manya-manyan kolejoji ilimi a taimaka malamai su ƙare ilimi sa'annan kuma a taimakawa wato harkokin ilimi a manya-manyan makarantun ne da muke da su a cikin Najeriya daga jami'o'i zuwa kolejojin kimiyya da manya-manyan kolejojin ilimi so shi ne aikin su wato nan idan muka lura aiki ɗaya kenan wanda ita wannan tattar ɗin take yi shi ne ta ano irin waɗannan malamai wanda a fannin da suke koyarwa a jami'o'in ne ko a kolejojin mu na kimiyya ko a kolejojin mu na ilimi wato idan su je su ƙaro ilimi domin a samu bunƙasar ilimi a samu ɗalibai wanda za a koya musu su zama tuta ilimi ya samu inganci saboda haka wani abu ne mai kyau amma labarin da yake zuwa yanzu a ce irin waɗannan mutane wato wanda aka tura su ko suka samu guraben ilimi a manya-manyan jami'o'i na duniya su zama ta cewa taimakon da ake ba su tallafin da ake ba su ya zama ta ce ana samun sauƙi har sun kai ga shiga irin halin da muka ji da ke kun ga akwai matsala nan matsalar nan wato dole ne a diba ta domin ba yara ba ne ba wanda suke digiri na ɗaya ko digiri na biyu ko mutum ya samu tallafin tattal zai digiri na biyu to za ki duba cewa shekarar shi nawa ya yi yana aiki kuma shi a wani irin fanni ilimi ne ko na rayuwar ɗan adam yake ji a yi wannan karatu ne ki ga cewa to fanni ne mai muhimmanci da ci gaban Najeriya fanni ne mai muhimmanci da ci gaban ilimi fanni ne mai muhimmanci da su ɗaliban da ake koyarwa domin a samu ƙwararrun malamai da za su koyar da su ta yadda zamani ya kawo da kuma irin ayyuka ko irin abubuwa da aka samu da ake samu na ayyuka a zamani nan to sai ga cewa irin waɗannan mutanen an sace su mutane ne suna da iyalansu suna da albashinsu a nan Najeriya kuma sun dade suna aikin nan har sun kai wani matsayi sun koma makaranta tallafin da za a ba su wanda shi ne zai taimake su su biya kuɗin hayarsu su ci abinci su samu wasu abubuwa na bincike a lokacin da suke karatu sa'annan kuma su ya zama ta cewa kuma sun samu sun yi karatu yadda ya kamata ko yadda fasar za ta samu ko ɗaliban su samu su amfana ya zama ta ce ana musu yi rikon ka sai nan tafi ga wannan abin bai dace ba
gaskiya to malam Zubairu Malam Zubairu, ya aka yi haka ta faru tunda wannan tallafin karatu ne na bayarwa malamai ne to dama ya sanin ka ya aka yi wannan matsalar ta shigo ta kunno kai
to kika ita matsala tana shigowa kai wato wata daga irin shugabanci da aka samu na mutanen da aka ba su amana su rike irin ma'aikatan da aka ba su rike ni kullun a lokacin da na yi wato mai taimaka na musamman ga shugaban kasa na yi da shugabannin kasashe uku a so shugabannin kasar Najeriya guda uku wato kai da aka ba ka aiki kai ne za ka inganta aikinka kai ne za ka fito da mutunci aikinka kai ne za ka wato za ka yi wa aikinka wato magori wasu kanka da kanka idan ma aka samu waɗanda za su zo su zauna wajen su zamanto cewa sha'awarsu ba shi ne taimakawa ilimi da nazari da bincike ba to za a samu matsala don za su kai da idanunsu daga wannan su koma wani wuri kuma idan kika lura za ki ji ana wato kama wanda ya yi bayanin nan na ƙarshe tunda shi jiyo ne ba kuma yana cikin tsari yana Malaysia ya kawo haka waɗansu yan uwan shi ke ciki to kin ga daga nan za ki gane cewa abin nan na irin shugabancin da ake da shi ne
Malam Musa
cewa sun samu manya-manyan mutane a Najeriya wanda ya kamata su sa baki wannan abin ya tafi bai tabbata kin ga a nan ma akwai matsala a wani irin masu kashin baki zai nuna cewa wato waɗansu shugabannin da muke da su ba su sa ido a kan abu sai lokacin da abu ya shafe su ba su duba doka su yi ta a kan cewa za ta kalli gaba ko kuma can gaba za ta yi amfani sai su duba a lokacin da suke son mutane ko a lokacin da suke buƙatar abu a lokacin ne za su yi wannan dokan ko kuma a lokacin ne za su yi wannan dokan har abubuwa su zo su tafarkare da kuma su zama tuta ta shafi kowa da kowa yanzu wannan abin da ake magana na ɗaya a duba ɗaukar nan da za a samu mutumin da zai yi shekara gama digirin shi na digiri ya ji ya yi shekara biyar kin gane babu abin tsakanci da ya wuce wannan kuma shi kaji da fadin diplomasiya an ci mutuncin Najeriya ba su dalibi aka ci mutunci ba kin da yanzu an ce dalibin da zai je karatu ya ji yayi karatu bai biya kudin makarantar shi ba akwai abubuwa na bukata a makarantar nan da yi shi ba kuma ya je da sunan dan Najeriya ki gaya min wani irin cin mutunci ne ya wuce wannan a fannin diplomasiya da ba a sa kasar na ciki ba
to malam Musa
wanda ya kamata masu yin dokoki ki dauko dokarin dokar ita wannan section ki duba su gani shin section din nan abinda take yi a yanzu yayi daidai da irin kudiri da muradin da aka saka ta gaskiya ko ba a addace daidai ba idan ba su daidai ba doka dama ita idan ta abulle ce sai a zartar da ita amma ana irin wannan abu haka manyan mutane wanda su ne za su zo su tarbiyyantar da ya'yanmu wanda su ne za su zama ta cewa wato sun kai ta kasar nan sun mata jagora an zo ana wulaƙanta su ana sa su a cikin irin wannan ni'ansu ina ganin bai dace ba mutum duk wanda zai je karatun digiri na digirgir ko kuma irin wannan masters din da za su je su za ga cewa idan mutum zai je masters ne har ya samu wannan abin da ke tabbatar cewa yana da wato experience kuma ya daɗe aiki wanda ba zai gaza shekara goma sha ko wani abu ba
amma yanda suke malam Musa madam bari in tambaye shi wani abu kamar okay wurin magana ta dafa malam Musa kamar yadda kaji mun yi magana da wannan dalibin da ke Malaysia ya faɗi wani abu yace wai hukumar Tedford tana ba dalibi ba ta ba in zaka tafi karatu ba a baka tallafin wai sai ka tafi bayan shekara daya to kana ganin wannan tsarin yayi
a wannan tsari bai yi ba amma dama haka suke yi kin gane kuma shi dama wato akwai wani abu da yake da wajen wato neman shi scholarship ko da irin
to hello kana jin mu okay kamar ya kaina dan kasa eh to kake cewa
to saboda haka sake kamar yadda nake cewa shi irin wannan dama sai dalibai su tsaya su ce sai za su tafi makarantar suna isa wannan sanda ke yana zuwa musu gaskiya yana da wuya a samu irin wannan za a iya yi idan aka samu wanda suke da sha'awar su yi amma tun a gaggawa ba ya ga cewa su amma sai dalibin ya je ya yi karatu ya yi ko shekara ɗaya a wajen sa'an nan ma zai ma san ma da irin wannan tallafin har ya yi applying kuma a wancan karan da waɗansu na kusa da ni suka nema sun nuna cewa wato layin da ake bi wata sa'a dole sai an je a hankali an tantance da zan kuma tantance wannan na tattal wani abu ne mai sauki domin dama tallafi ne wanda akwai kungiyoyi da mutane da sauran wanda aka samu su wannan haraji su zo su zuba in suka zuba sai a tara shi a wannan asusun na dabbaita ta annan sai ita wannan hukuma ta zartar da irin ayyukan da aka aje masa ta yi wanda shi ne ya haɗa hadda irin tallafawa wa manya-manyan malamai a jami'o'inmu ko kwalejojin kimiyyarmu ko kwalejojin ilimi su je su ƙaro ilimi domin su koyar da ɗalibai.
Malam Musa an ce malam Musa
buga littattafai su yi nazari su yi research fito da littattafai sannan kuma ana taimakawa wajen inda za a duba wato su kansu malaman ta yaya za su yi su ƙara wato irin research ɗin da suke yi fannin na buga littattafai irin research ɗin da suke yi duk ana iya taimaka musu a nan kuma za ka ga wani abu ne wato idan aka ce akwai haka ɗin to tun da malaman nan muna zuwa irin wannan karatu da albashinmu muna zuwa da waɗansu data da Allah ya yi mana wanda sauran ɗalibai ba a musu ba mu je fa mu tsaye kawai fa mu ga yadda za mu yi karatun nan mu dawo gida mu gyara a gida.
To malam Musa ban dakatar da kai ba ka ɗauko maganar an yi magana cewa waɗanda suka tafi ɗin na batun cancanta wasu ba su kai matsayin da ya kamata a ce an ba su tallafin ba har yana daga cikin abin da ya sa aka kibiya.
To na ɗaya idan har ba su tafi ba shin da wani ikirari suka bar Najeriya suka je makarantar da yake nan idan sun tafi da cewa ma'aikatar ilimi ko wato a hukumar gudanarwa na jami'o'i ko kwalejin kimiyya da ke ciki su ne za su ɗauki nauyin su cikin ga wannan wani abu ne daban. Amma idan su ne tekfon suka ce za su ɗauki nauyin su, sai bayan sun je sun yi shekaru mai yawa sun fita da makaratun su, sa'annan a ce wai wanda abu ka ga sun ga nan ba laifin su bane ba, dole a bar su ga makaratun su, su kuma tekfon sai su je su gyara aikin su. Amma wannan cin mutunci ne na ɓangaren diplomasiya, cin mutunci ne na ilimi, cin mutunci ne na ɗaliban da za a koyar, sannan kuma cin mutunci ne na ƙasar Najeriya a ce ɗaliban Najeriya sun kai ga cewa tikitin da za su dawo gida ma ba wai sun gama karatu ba, domin su rufa kansu asiri ya zama rikici. Shimaka da za su samu a ƙasar da ba tamu ba, a ƙasar da ba Afirka ma ba take, ya zama to abin fallasa ga Najeriya. Sai dole ya zama cewa wato hukumomi da ma'aikatar ƙasar waje da ma'aikatar ilimi da majalisar wakilai da majalisar dattijai dole su shigo su duba wannan abin, kuma ba su mishi duban sa kai nan kashi ba, su duba shi wato su mai da shi emergency, su mishi duban kwata kwana. Domin idan aka diba ta ɓangaren diplomasiya ba abin da ke zubarwa mutanen ƙasa mutunci, illa a ga mutanenta sun je wata ƙasa suna abin kunya, sun je wata ƙasa sun zama abin tausayi, sun je wata ƙasa sun zama to abin kwatance, sun ga wannan ba abu ne mai kyau ba. Saboda haka ko don darajar diplomasiya ko don darajar martabarmu a yanda muke tasowa yanzu a fuskar ƙasashen duniya, dole ne a gyara wannan abin. Kuma ita ma ta tausayi ta diba, shin idan ta ce wa'annan ba haka suke ba, shin karatun nan nasu ya mutu ya muhimmancin shi yake da irin ɗaliban da za a koyar, ya muhimmancin shi yake da ci gaban Najeriya, ya muhimmancin shi yake da irin ci gaban jami'o'in da muke da su. Na ɗaya idan aka duba za a ga cewa karatun nan fa ana zuwa ƙasar wajen ne, aka ba mu da jami'o'i na nan ba, a'a ana zuwa domin a ƙaro wani ilimin da mu a nan wata
ƙasar.
Na ɗaya hanyar koyarwan in an in ɗaliban mu suka fita suka je su yi girgir ko wani master a can suka dawo
to malam Musa ba mu dakatar da kai ba nan tsaya akwai wani akan layin
masu sauraro daga masu sauraro bikila za su yi tambaya ne ko za su yi korafi ne ba mu sani ba.
Assalamu alaikum.
Ina yi ku
lafiya kalau da wa muke magana?
Kuna magana tare da Abbas Shiwashiwari gwamnan Bukar Abba da Matarin Jihar Yobe Najeriya.
To Malam Abbas, menene ra'ayinka game da wannan batun tallafin telephone din da ake tura dalibai ana barin su a can? Wasu da suka
kofa haka. Zan yi amfani da wannan dama saboda kun taɓa ɓangaren ilimi ne. Saboda mu din waje mu tsawaye ne duk abin da ake ce masa tallafi ba mu san da shi ba har yau. Amma saboda haka muna roƙon ƙungiyoyin duniya da gwamnatin Najeriya, shugaba Buhari mai adalci, taimaka mana saboda wuyukan nan akwai yara wanda suna yin karatu. Amma ka ga ba mai goya musu baya ko kaɗan, sai dai mu yayan su ne muna taɓa gari, kuma ba mu da kuɗi a hannunmu, sai sabida ya tabbata a taimaka mana da kungiyoyi da gwamnatin Najeriya.
To mun gode Malam Abbas, mun gode.
Sabida haka duk da kun ga dama wani su kungiyoyi kuna mu'amala da su da Allah ku.
To salamu alaikum.
Yawa wannan maganar
ne. Mun dawo gare ka yanzu, muna jin ka.
Yawa kin ga maganar da wannan bawan Allah ya yi. Kin ga a ƙasa kamar Najeriya wanda muna ƙoƙarin buɗe jami'o'i, muna ƙoƙarin buɗe, yanzu kin ga kowace jiha a Najeriya tana da jami'a na gwamnatin tarayya, kuma kowace jiha a Najeriya za ka tana ƙoƙarin ta buɗe jami'o'i ma ba jami'a ba, kuma kowace jiha ba za ta rasa kwaleji, babban kwalejin ilimi a jiharta ba, kowace jiha ba za ta rasa kwalejin kimiyya da fasaha ba. To saboda Allah da Annabi, wani irin inganci ake so a kawo na ilimi, kuma wani irin wato ilimi ake so a kawo wanda bai daidai da zamani ba, wanda bai daidai da abin da duniya take bukata ba? Ba karatun da ake yi ba, ba wai gundarin karatun ne ake yi wa ba, a'a shi kanshi ma ka fita ka je ka ga irin tsarin da waɗansu suke yi, daga nan ne naka tsarin zai ci gaba.
To Malam Musa, lokaci na ɗaga mana hannu.
Za ka tafiyar da naka ɗaliban.
Insha Allah.
To mun gode kwarai Malam Musa, mun gode. Allah ya gyara mana.
To Asifina Gamima.
Ga wani Ahmadu Sani Maryam ya ce ai ana wata ga wata a Niger, haka muke da wannan matsalar yadda gwamnatin Niger take mai da hankali akan makarantu, ko yau sai da dalibai su kusan shiga yajin aiki.
To, ya kamata a gyara wannan dai ilimi dai shine aka ce gidan zaman duniya. To karshen shirin namu kenan na yau da fatan kun ji dadin shi kuma kun amfana da darasin da ke ciki. Sai mako mai zuwa insha Allah za mu magana da hukumar Tetpon dan mu ji ta gari daga gare su. Yanzu a madadin
Safinatu Sodengi
da Daniel Brown da engineer mu da ya hada mu da ku a yau da kuma Ibrahim Jarmai da ya hada mu ta Facebook Live. Ni Maryam Bashir Bagaji ke ce ki muku sallama. Assalamu alaikum daga nan birnin Washington DC.